a taron ƴan siyasar da ke magana ba a madadin wata jam'iyya ba a Abuja sun yi zayyana lamura da dama da suka ce shiru da masu zaɓe ke yi ne yasa ƴan siyasar ware kafa ko ɗaura sirdin doki suna sukuwa kan talakawa.
Nigeria is in a bad shape. That is very, very honest about it. Because there is in
Nigeria na cikin mummunan yanayi kuma iya gaskiyar maganar kenan domin ba wadataccen zuba ido kan ayyukan da gwamnati ke yi. Yanzu ɗaya daga shugabannin ƙungiyar sa idon Farfisa Pat Otome.
People run for public office in Nigeria strictly to be able to capture the state and use it for themselves.
Otome ya ƙara da cewa takaice dai mutane kan tsaya zabe a Nigeria ne don su mai da ƙasar tamkar shagonsu. Shi yasa gwamnati a Nigeria ba ta aiki don biyan muradun 'yan Nigeria. Hakika ya dace wannan ya tsaya haka nan. Shi ma shugaban jam'iyyar NCP ta Marigayi Gani Fahimi wato Yunusa Tanko ya tuno yadda 'yan adawa suka yi gwagwarmaya suka kawar da gwamnatin PDP a 2015 bayan ta yi mulkin da ba a gamsu da shi ba na tsawon shekaru 16.
A lokacin da wannan gwamnatin wanda take kan mulki yanzu nan ta yi kokari ta karɓi mulki a hannun jam'iyyar PDP, yanayin shirye-shiryensu bai nuna a ƙiblan yanayin inda suke so su yi kamun ƙwaryarsu ba. To shi muka ce to abin da ya kamata mu yi yanzu nan ya kamata mu mutu da gwamnatin sa ido da zamu fito da alƙiblanmu mu faɗa wa mutane abubuwan da muke so mu yi don su san cewa muna ƙasa kuma muna jira idan Allah ya bamu ikon ɗarewa kan gado abubuwan da zamu yi gashi mun fito da shi falle bisa kan falle. Ba maganar kifar da bulki bane, ai lokacin zabe bai kai ba, amma yanzu mun fito ne don mutane su gane alƙiblanmu don mu sayar da yanayin abubuwan da muke so mu yi wa ɗan Najeriya kuma mu ba su ƙarfin jiki cewar in sha ma Allahu ba komai bane ya ɓaci, kuma mutane a Najeriya za su kokari su kwato Najeriya cikin wannan halin da take ciki.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalung ya halarci taron, yana mai cewa ya dace kowa ya sa hannu don ceto Najeriya.
Gida ne ta kama wuta yanzu ana bukatan a kashe wutan, to kuma kowa yanzu da wanda suka nada hannu sun sa kai da wanda kuma Petrus suke kawo wasu suba, to ma abin da muke so mu yi kowa ya fiɗe sammani ina za mu. Abin da muke so mu tabbatar wa 'yan Najeriya shine sai da kasa kafin za a yi zabe kuma a yi shugabanci, shine a tattaro jama'a a nuna musu cewa a gobaran za a iya kashe wutan kuma a cece gidan, domin sai da gida kafin mutane za su samu nasibu ne.
Gwamnati mai ci ko a ce shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkinsa a ranar 29 ga Mayu shekara ta 2023, kuma duk inda ya samu dama ya kance ba zai nemi tazarce karo na uku ba, ba kamar yadda tsohon shugaba Obasanjo ya so ya yi a shekara ta 2007 ba. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.